Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka bayan an shafe makonni ana tafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fade da halayyarsa da kuma zafin rai. An amince da nadin alkali Kavanaugh a babban zauren Majalisar Dattawan Amurka da ƙuri'u 50 aka sun 48. Senator Steve Dayne, mai wakiltar Montana, bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin daurin auren diyarsa. Wannan ya sa Senator Lisa Murkowski, wacce ke wakiltar Alaska, wadda a da ta yi niyyar kada ƙuri'ar rashin amincewa, ta canza ƙuri'arta daga ta rashin amincewar zuwa abin da ake kira ƙuri'ar kasancewa, wanda wannan wani tsari ne mai hada ƙuri'ar sanatan da ya yi niyyar kada ƙuri'a amma bai samu damar zuwa ba da ƙuri'ar sanatan da yake zauren amma bai amince ba, su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yarda ayi hakan. Bayan kada ƙuri'ar amincewar, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ta kafar Twitter cewa ya yaba tare kuma da taya Majalisar Dattawan murnar amincewa da alkali Brett Kavanaugh, wanda ya kira shahararre. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Japan jiya Asabar, inda ya gana da Prime Minister Shinzo Abe da kuma ministan harkokin waje Taro Kano. Da ya tashi zuwa Asia ranar Juma'a, Pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan ziyarar Asiya da Pompeo ke yi za ta hada da yada zango a Koriya ta Arewa, wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan warerriyar kasa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 50.5 daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan Indonesia 191,000 waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin tsakiyar Sulawesi a makon jiya suka ritsa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana wannan shirin nata a ranar Juma'a, wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki a gwamnatin Indonesia. Ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu. Adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasar da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600, banda mutane kuma 2,500 da suka ji raunuka da 113 da suka ɓace, sannan kuma 70,000 suka rasa muhallansu. Uwar gidar shugaban Amurka Melania Trump ta isa birnin Al-Ahira na ƙasar Masar jiya Asabar, inda shugaba Abdul Fattah El-Sisi da matarsa Intisar suka marabce ta da wata liyafa. Bayan ziyarar fadar shugaban ƙasa da kuma ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Al-Ahira, Melania Trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan Masar na zamanin da kuma babban umudin Giza. Masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania Trump ke ziyarta. kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leƙen asiri na rundunar sojin Rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taba yi a fannin leƙen asirin Rasha tun bayan yakin cacar baka. Bayanai na nuna cewa batar basirar da 'yan leƙen asirin Rasha suka yi a ƙoƙarinsu na kauce ma biyan tarar saba ma dokar tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawo shi ne ya jawo musu wannan matsalar tun bayan da hukumomin ƙasashen Netherlands da Burtaniya suka bayyana sunayen jami'an leƙen asirin da na sojojin Rasha su hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a makamfutocin wasu ƙungiyoyi ne wata ƙungiyar jarida ta bankaɗo sauran. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani shirin nagari na kowa. Wane irin tsarin ilimi ne ya dace da Najeriya? Tsarin da za a ba malami ɗaya aji ya koyar dukan darussa ko kuma wanda za a ba kowane malami darasi ɗaya rika koyawa a azuzuwa. Ganin yadda aikin malinta ke fama da matsaloli da kuma koma bayan da ake ci gaba da samu a harkokin ilimin Najeriya. Zaradin Sani Funtuwa ya haɗa kan malamai masana harkokin ilimi a Jami'ar Sokoto Usman Danfodio da kuma Jami'ar Bayero da ke Kano domin neman mafita. Ga Zaradin.
Tare da ni shine Farfesa Mamman Abdu Sagu na sashen koyar da harkokin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto. Farfesa, akwai wasu masana da sun yadda malami idan aka yaye shi daga kamar makarantun horaswa na malamai zai iya zuwa musamman misali kamar makarantun primary ya koyar da dukkanin darasan da ake koyarwa. Wasu kuma ba su amince da haka ba. To ko shi Farfesa ya ra'ayin shi yake?
Na sha banban da wa'anda suke ganin cewa malami guda yana iya koyar da komi. An yi wannan zamanin a 60s, 50s zuwa kila har 70s. Wato lokacin da muke ba da malamin da ake ce ma grade 2 teachers. A wannan lokacin malamin grade 2 an ba shi horon da yana iya koyar da komi, lissahi, turanci shi ne. To amma yanzu gaskiya an dan wuto can, an wuto wannan zamanin. Duniya ta canza, duniya ta wuce. Yanzu ma za ka diba duk wata ƙasa da aka ce maka ta hi kowa ƙwararrun malamai, ta hi kowa ci gaba da harkar ilimi. Za ka cewa malamansu ƙarancin takardar koyarwa shi ne degree. In ka ɗauki Switzerland for example ko Finland. Ko America ita kanka ko China za ka ku malami a karamar takarda ake bukata ya samu kai ko ita ce degree na farko. To degree na farko kuma kaga shi ba komai ya sani ba, dan bangare guda yake dauka killa shi degree na turanci ko na lissahi. To zance a ce mai malami guda yana iya koyar da komai, gaskiya an mutu wannan sani. Dole a buda wato mu ce abin da ake ce specialization. Wannan shine ko research ma za ka ga yanzu duniya ta hison a ce wannan mai lissahi, wannan mai biology, wannan mai chemistry sun haɗu sun yi research. Ya fi da a ce mutum guda ya tsaya yin research. Wato haɗin gwiwa, koyarwa haɗin gwiwa ita ce tafi zama alferi ga jama'a, balle ma koyarwa, domin ba za a ce mutum guda ya san komai. Shine tura ake ce ma Jacob Oltred. To an wuto wannan sani, an yi shi canda saboda babu isassun malamai. Amma yanzu akwai isassun malamai wanda zai iya koyar da darasi wanda ya shahi bangaren shi.
To kamar wasu makarantun za ka ga akwai malaman da har yanzu suna yin irin wannan
kwamachala.
To ko akwai wata shawara da zaka ba su wadan mahukunta?
Shawara da zaman ku da wannan shine su yi kokari kamar da nace akwai sassu malamai suna nan kasa ba dauke su aiki ba. Duk zaka ga cewa ana yin wannan ne wai don a dan rage kashin kuɗi. To kashin ta ba sai ka isko ba a rage kashin kuɗin ba. Domin mu masana mun sha bincike mu isko cewa zaka isko cewa a local government an ce maka akwai malami 50 amma gaskiyar magana kila malami 20 ne. Ana an sa abin da ake cewa ghost worker salary. To wannan shi yafi yawa. To saboda haka shi yasa zaka isko irin wannan wurin an ban malami guda ko malami uku a primary guda. To marmakon ko ga malamai kasa a dauke su tunda dama ko banza ana biya kuɗin gafa ta iska. To me zai sa a tsaya me zai hana a dauka a biya su kuɗi yadda ya kamata? An mutu wannan sani ba daidai bane abin malami guda yana koyar da darasi shi kadai ko kuma abin malamai uku kurun cikin makaranta mu rako a ce akwai malami 10. To wannan duk shi ke ƙara sa ilimin na tudewa na kasar ga bai zube completely ba amma gaskiya masa ana cewa ilimi ya kai matsayin da saura kadan ya tude. To idan za mu ciwo kan shi mu ga cewa ba mu bari ya tude ba kamata ya a ce malamai ƙwararru an ɗauke su kuma wanda ya san abin da ya sani a bar shi koyi da abin da ya sani a zancen wai abin malami ɗaya shi ɗaya an mutu wannan sani da ne malamanmu na yanzu wanda ke fitowa ko college of education ma ko degree ɗin ma za ka su kai ƙarfin malaman nan na da wanda suke zama da teachers suna koyar da komai su ɗaya ba training ɗin ya bambanta lokaci ya bambanta zamani ya bambanta. To kuma Hausa sun ce komi ko kidi ya canza dole rawa ta canza. To ina jin kidin ya canza saboda haka dole ita ma rawa ta canza.
To bayani kenan da aka saurara da Farfesa Mamman Abdul Sagu. A ɗaya bangaren kuma na yi hira da Farfesa Aminu Kado Kurfi wanda a Jami'ar Bayero ta Kano yake. Ya yi mana bayani akan yadda ya kamata a maida hankali a wajen ilimin koyarwa.
Shekarun baya da can muna da makarantu wanda ake cewa teacher training colleges. To daga baya kuma tsari na gwamnati na gabaki daya aka ce to an tsaye da su ko kuma an bar gudanar da shi wannan teacher training colleges ne wato ma'ana babu makarantun wanda za a ce wannan teacher training colleges ne. To wannan gaskiya sai sanya an dan samu ci baya wajen kan su kansu malaman ƙwarewarsu saboda duk wanda ya dace canye teacher training colleges kana daga baya je NCE ko degree za ka ce ya fi sama gogaggen malami fiye da wanda kawai daga masakandare sai je NCE ko JBA/BEd da makamantansu. Kwarewar malamai ɗin ta ɗan ja baya saboda rashin wancan makarantu ɗin nan. Da haka sai aka samu cewa NTI an ba ta cikin dokokin da ke da shi wato National Teacher Censure da ke Kaduna cewa za ta iya yin wani abu mai kama da shi wancan teacher training college ne amma ba za a kira shi da training college ba shi da kina shi Pivotal Teacher Training Program. Sai yaro ya gama shekara 5 ɗin shi ko kuma 6 kai na secondary. Kana akalla ya samu 3 credit wato yabo na karatu guda 3 da kuma akalla 2 passes sai ya zo kuma yayi wannan Pivotal Teacher Program din za su zo da duk kwarewar da dacan muka rasa saboda an kashe ita wannan teacher training colleges.
Tabakin Farfesa Aminu Kado Kurfi kenan a tattaunawa da ni da shi Zaruddin Salifu Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Nigeria.
To banda batun tsarin ilimi akwai kuma batun karancin malamai da ake gani yana ɗaya daga cikin dalilan taɓarɓarewa harkokin ilimi a arewacin Najeriya. Shugaban hukumar tsarin ilmantarwa daga tushe Malam Zakari Ibrahim Bawai ya bayyana wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari matakan da hukumar ke ɗauka na magance matsalar karancin malamai a jihar Kano.
Akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran 12 da watan 6 na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun primary da kananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa. Waɗansu degree gare su amma ba fannin koyarwa ba, wasu diploma ba fannin koyarwa ba, waɗansu ma ilimin primary kawai suke da shi. Domin wajen shekara ta 2003 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da 20,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa. To mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lallai waɗannan mutane a maida su malamai tukuna. Zaɓi guda biyu a muke da shi a lokacin ko a sallame su. In an sallame su daga aiki ba a san abin da za su zama ba, ba a san irin bala'in da za su shiga ba. Amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abinda jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada iliminsa ya gaza ilimin babban certificate na koyarwa na ƙasa wato NCE. Amma maimakon a sallame su gwamnatin jihar Kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum 25,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu hudu masu horar da malaman makaranta, ana ba su training, za su samu irin certificate din da ya kamata su samu domin su dace da kasancewar su malamai. A bara guda 2000 daga cikin su sun gama, amma an yaye su a wannan shekarar. Ina tabbatar maka daga nan zuwa wata biyu ragowar za su gama sama da mutum 20,000. Kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati za ta iya ba, amma gwamnatin jihar Kano alhamdulillah ta iya ɗaukar wannan nauyi. To a inganta abin da ake da shi tukuna. Bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma ɗauka to wanda yake ya dace a ɗauke shi ne. Yanzu haka mata nan da na gaya maka guda 1,200 waɗanda aka ba mu dama mu yi musu screening, mu yi musu jarabawa, mu ɗauke su. Mun yi musu jarabawa mataki biyu, kuma ana nan ana makin, ba da daɗewa ba za a gama makin, domin mu tabbatar cewa malaman da za a ɗauka suna da quality. Tsarinmu shi ne daga nan zuwa baɗi, baɗi, baɗi. Duk wani malami da ke koyarwa a jihar Kano yana da ilimin koyarwa. Sannan kuma ta ɗaya ɓangaren ana ta ƙoƙarin a ɗauki wasu. Ga shi na gaya ma za a ɗauki 1,200, kuma ci gaba za a yi da ɗaukar. Yanzu na mata aka yi.
Waya ba abin da na manta ban tambayi ciya man ba. Ɗazu ka gaya mana ƙididdigar ajujuwan da kuke buƙata. Kuna da ƙiyasin ɗaliban da kuke, abin da nake nufi malaman da kuke buƙata adadinsu.
Sosai ba kuwa. Muna da kiyasi ƙwarai da gaske. Abin da ake so, wato yanzu muna da malamai aƙalla 58,000 ma'aikatan SUBEB. To abin da muke buƙata aƙalla shi ne kamar 80,000. In muka kai ga ɗaukar mutane 80,000, to in Allah ya yarda wannan ƙarancin malamai zai kau.
To da can ajujuwa na da na malaman nan can kuna buƙatar, wannan kuna buƙatar 80,000, can 50 da ɗoriya.
Daga
ajujuwa
50 da ɗoriya ba. Abin da muke buƙata aƙalla block mai aji hudu kamar 6,000.
Yawa kamar 6,000. Daga nan zuwa wannan lokaci ne kuke ganin cewa za a cimma wannan takidi ko wannan buri?
Eh, to da ne akwai wani wanda ake cewa ne mai gani ha hanji. Yadda Hausa ka ta kai wannan, wani malami da ake kira malam mai gani har hanji. To ni ba zan iya cewa da kai lallai za mu yi haka daidai kamar da muka tsara ba, amma dai akwai tsarin mu.
Amma akwai zancen da kuke cewa target. Yawwa, duk zancen da muke aya kan kiyasi ne.
Yawwa, akwai kiyasi. Yawwa, muna da kiyasi. In Allah ya yarda daga nan zuwa shekara uku masu zuwa, insha Allah za mu inganta makarantu, za mu tabbatar akwai malamai, kuma shi yasa ake son dorewa akan mulki.
Har yanzu kan batun malanta, amma wannan karan a jihar Kaduna, inda sakataren yada labarai na jihar Ibrahim Ya'u na bayi ya bayyana damuwa kan yadda ake gudanar da sauye-sauye ta fannin ilimi a jihar, musamman shawarar gwamnatin jihar ta jingina sa bakin kungiyar iyaye a gudanar da harkokin ilimi. Malam Ibrahim ya tattauna ne da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Gwamnati da take ci yanzu ta zo ta kawo waɗansu policy, wasu dabaru na yadda za a inganta koyo da koyarwa. An ce malaman da suke koyarwa a makarantunmu na primary an ce ba su zama qualified ba. To mu kuma abinda muka sani mu a PTA, malaman ba za mu ce dukansu sun cancanci isu zamanto suna aji ba, amma mun so a ce an bi ka'idoji da wasu salo da za su inganta koyo da koyarwa. A tura malaman nan su je su yi koyo karatu, a ƙara musu ilimi kamar yadda aka saba yi, ko kuma yadda dokan koyo da koyarwa ya tanada na ƙasa gaba ɗaya. Aka zo aka samu tsaiko tsawon lokaci, malaman nan daga wannan screening zuwa wancan yau gobe jibi, wasu sun rasa rayukansu, an rasa dukiyoyi, gwamnati ta kashe maƙudan kuɗi wanda ba a san nawa ne budget ɗin ba a kan maganan screening, har dai matsayin da ake ciki aka je aka yi zanga-zanga, aka kori wanda za a kora, aka yi hayarin ɗin wasu, aka ba su aiki, su ma yanzu gashi nan dai abin da dai ba a tona ciki. Shi ne matsalar da muke ciki a jihar Kaduna a maganan koyo da koyarwa. A wannan zamani da ake ta faman screening ɗin nan fiye da shekara ɗaya, ko in ce shekara ɗaya, malamai ba sa cikin hayyacinsu. ba sa iya zuwa makaranta, kullun suna cikin fargabon za a kore shi yau, za a kore shi anjima, ba su san halin da suke ciki ba. Kuma an ce wai ba sa cin ba, yara ba sa cin jarabawa. To malamin da zai koyar bai samu kwanciyar hankali da natsuwa ba, ta ina zai je ya koyar? Me zai je ya koyar? Tashin hankalin da yake ciki zai gaya ma yara, ko ko a darasin da aka sa a cikin manhaja zai je ya koya wa yara? To wannan abu gaskiya ya taba shi sashin ilimi, musamman na primary school. Kuma wallahi ba yanzu ne za a ga illan wannan abun ba, sai dan gaba kadan, saboda an kwashe zangon karatu na shekara kusan daya, ba san inda ake ba. Ayi gaba ayi baya, ayi gaba ayi baya, an rasa rayuka, malaman nan sun mutu, kainan dai abu dai Allah dai ya sauke. So shine matsalan da muke ciki a jihar Kaduna yanzu. Makarantun mu babu tsaro, babu kayan aiki, ga sanan dai ba iyaka, ba din, wallahi sun wuce misali.
To me kuke iya yi a matsayin ku na kungiyar iyaye da maluma?
To ka san an ce sarki goma zamani goma. Kungiyar iyaye da malamai na ƙasa an kafa ta ne, kuma ta samu rajista a 1995, Corporate Affairs Commission, wato hukumar da take da alhakin yin ma kungiyoyi da kamfanoni rajista. Su suka yi wa PTA rajista a Najeriya, amma saboda wani tsari na irin da ake ciki yanzu wannan gwamnati, an zo an ce a yi free and compulsory education, wato za a ba da ilimi bai ɗaya kuma kyauta. To ita kuma wannan kungiya an kafa ta ne domin ta riƙa tallafa ma gwamnati a sashen ba da ilimi domin ɗan talaka ya samu karatu. A PTA dinnan lokacin da aka bar mu muna operating a makarantu, ana gyare-gyare na kujeru, abun zama, azuzuwan kansu, wata sa'in ma har makarantar ma azuzuwan ake ginawa. Za ka zo ka ga an samu ballallen windo, iska yana zuwa zai kwashe rufi, duk mu zo mu taru mu yi mu kawo alli. Wallahi a wasu makarantun ma PTA take daukan hayan malamai don a darasa na lissafi da turanci da kimiya, kuma mukan ba da gudunmawa a kawo science equipment da laboratory a cikin makarantu. Yanzu a jihar Kaduna, ina jin a Kaduna North gaba daya dukkan makarantun da ake da su na primary gudan 42 ko da 3 gaba daya masu gadin da za su tsara dukiyar gwamnati ko makarantun nan ba su kai guda 10 ba. Kuma ga makarantun nan suna son gyara, an ce an yi kaza an yi kaza. To ba za mu gaya ma kanmu gaskiya ba. To challenges din da muke fama kenan. Kuma an zo an ce an yi scraping din PTA din nan, ba a so ta rika ba da gudunmawa, wanda kuma mu a dan iya kore-koren sanin mu da binciken da muka yi, ko kasashen da suka ci gaba suna neman tallafi, gwamnatin kasashen suna neman tallafi akan makarantun su, balantana mu da muke abun nan da ake cewa third world countries, makarantun mu ga halin da suke ciki, malaman mu ga halin da suke ciki. Sannan kuma an ba za a bar an hana kungiyar iyaye da malamai da suka sha alwashin cewa su za su rika tallafa ma makarantun nan da gudunmawa na yadda za su dan tallafa ma gwamnati ta inda suka aka ga rauni aka kasa, saboda ana so a samu ci gaba. An ce ba za a yi ba an hana. To kaga mu ba mu san wa ake so a yi sabin ba gaskiya.
Ya nuna cewa gwamnati ba ta karɓar shawari daga wurin ku kenan.
Aidi yawancin policy din da gwamnati take yi ba ta jawo PTA da irin wa'innan kungiyoyi namu domin a ji namu shawarwarin, domin a ga ta yaya inda za a habaka. Kuma gashi mu an san sani cewa mai daki shi ya san inda ruwa yake masa yoyo. To ba a bamu dama mu yi abin da ya kamata mu yi ba saboda haka.
To ganin haka ina mafita?
Mafita shine dukkan mu taru mu dawo mu haɗu guri ɗaya, mu yadda cewa idan wani dalili ne yasa aka ce an hana PTA su bada gudunmawa a makarantu, to sai a ga menene, wace matsala ne ake samu da irin waɗannan gudunmawan da ake samu? Ana clashing da interest ɗin gwamnati ne ko ko a mene? In wani matsala ne, ai ba wata matsalan da ba ta da magani. in kuskure ne ake yi sai a zo a taru a ce to ga ka'ida ga yadda za a gyara wannan kuskuren. Kuma karka manta PTA din nan tana operating ne, tana gudanar da harkokinta ne akan kundin tsarin mulki da ake mata register a 1995 da shi. To a dabi'a na dan adam dole zaka samu kurakurai can da nan. To sai a zo a ga to ya za a yi maganin waɗannan kurakuran. Ina ganin akai haka ya taimaka zai taimaka ma fannin ilimin. Saboda ƴaƴanmu su zama masu ilimi.
Mahukumta a ƙaramar hukumar Gwandu sun fara ɗaukar matakan ganin an sa ƴaƴa mata makaranta. A cikin hirarsu da wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad, shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Asheshuwa Magudu ya bayyana cewa matakin ya fara haifar da sakamako mai kyau.
Mun haɗakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso a buɗa musu makarantun ne na firamare, kuma muka haɗa kai ne da ES muka ba su sharuɗa na cewa abinda muka so su ba mu wuri. Kuma su mutanen ƙauyen kamar Langarma suka ba da wuri, muka ce to su kawo yara, su haka mana set biyu yara 80 suka ba su. Sannan muka ce to su yi runfa su nuna alama suna so, kuma suka yi aikin gayya suka yi runfa. Wanda yake a halin da ake ciki yanzu, mun yi proposal ita wannan makaranta ta Langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna sha'awarsu da sun kai da suna buƙatar ilimi. Bayan su akwai wasu, akwai Lagwardi, akwai Gersu, su ma waɗanda wurare na waɗanda da sun ka ce mun suna buƙatar mun za a za musu irin waɗannan abubuwan. Muka ce su kawo mana yara, sun hakawo yara ko ina dai babu inda sun haka su set biyu na aji. Muka ce su yi runfa, sun kai aikin gayya su kai runfa. Kuma waɗanga makarantun nan NASA ES ya rubuta su an kai su ga SUPEP don su sa su cikin makarantun nan da muke da su. Da muna da makarantun ne 82, amma a halin yanzu shigowar ga tamu muna da makarantun ne 86 a Gwandu local government primary school. To abin da kudurina gaba ɗaya ina son in ga duk wanda a ƙaramar hukumar mulki Gwandu wanda isa shiga makaranta ya zan ya samu hakkin gwamnati da abinsa kan gwamnati ta bashi ilimi. Kuma bisa ga haka muna haɗakar da su, muna aza su hanyoyin da za su yi wadda ƴan mu hakai bukatunsu na cewa muna so a yi muna firamare ko makaranta wuri kaza. To nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane sun nuna cewa suna da son wannan abu. Akwai ƙari shi gaba ƙwarin gaske don yanzu haka ko wace dai in kattai da muke da su muna bi muna dai secondary school muka bi don muna yi muna zagaya su. Muka yi iske mahi yawa sai ka iske matan sai hin mazan yawa a waɗannan makarantun ne. Kuma wasunsu da zarar sun ƙarice ba nan suka tsayawa ba, mukan ba su dama su wuce har zuwa SS.
Shi ma sakatare na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu Alhaji Bello Bande Gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya ƴaƴansu mata a makaranta. Don jin ƙarin bayani ga sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu.
Eh, hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shaidar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wadda yake ta mata ta zalla. To a halin yanzu in kizo kikan kike tabbatar da an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara. Kuma kowace makaranta a halin a faɗin wannan jiha kitte mu zakira su ainihin yaran mu ba, saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangare kuma babu wani abu. To kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kware da gaske ganin cewa ƴaƴansu mata sun fa'idantu da irin wannan. To kuma ƙarin wannan ma shigowa SBMC da irin ƙarhin da aka ba su a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka ma gaya. To mimi da ainihin su PTA tsaye suke bisa bilhaki a gaje cewa an samu cigaban da ya dace. Saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintunu na yawan aurar da yara suna makaranta, wannan hakikanin gaskiya wannan ya kawo a wannan ƙaramar hukuma. Illa ban iya bayanin wata ƙaramar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu. Amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske.
Maryam Atu Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri da kuma fatar za mu yi ƙarshen mako lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana.
Din abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.